sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel da Aisha Tsila da sauran abokan aiki. Muke ga muku wannan shirin na yau ranar Litinin 5 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Bayan wallafa bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi cewa yana samun dadadan rahotanni daga likitocinsa, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin baiwa makoya bayansa mamaki. A yayin da zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba ke dada karatuwa, masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damar su wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikawa da sako. Yan sanda a birnin Minsk, Belarus, sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a, yayin da ake ci gaba da zanga-zangar jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi 9 a jere.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa rundunar yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama wata mata da ake zargin ta kashe ƴaƴanta biyu.
Mun samu rahoto akan cewa wata mata mai suna Hawwa Habibu, yar kimanin shekaru 26, ta kashe ƴaƴanta guda biyu, wato Irfan Ibrahim ɗan kimanin shekaru 6 da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara 3.
Yayin da ake shirin bude makarantu a Najeriya, za mu ji irin shirye-shiryen da aka dauka domin kare ɗalibai daga cutar coronavirus.
Ita gwamnatin jiya ta tura mana umarni kan cewa mu bude makarantu da wasu ka'idoji yadda cutar ba za ta yadu ga ɗalibai ba.
Haka kuma za a ji cewa yau take ranar tunawa tare da girmama malaman makaranta da Majalisar Dinkin Duniya ta Wari. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tsile. Bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi cewa yana samun dadadan rahotanni daga likitocinsa, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin COVID-19. Jim Kadanko, shugaban kasan, ya fice daga asibitin sojoji na Walter Reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a budaddiyar mota, yana daga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin. Shugaban ya dan dauki takaitaccen lokaci yana dagawa magoya bayansa hannu, kana kuma ya koma bangaren shugaban kasa da ke asibitin na Walter Reed. Inji mai magana da yawun fadar White House Jude Derry a cikin wata sanarwa. To sai dai nan take wani likita a asibitin na Walter Reed ya kushe wannan abu da shugaban kasa ya aikata. Dr. James Phillips, wanda shine shugaban magungunan annoba a jami'ar George Washington dake Washington, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa motar da shugaban kasa ya fita a ciki na lullube da sinadarai da za su bashi kariya daga harin sinadarai masu guba. Watanni fiye da 6 tun barkewar annobar COVID-19, wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. Shigowar wannan na'urorin na zuwa ne yayin da al'umma ke komawa harkokinsu. Fatan shi ne wannan fasaha za ta sanar da mutane cewa sun kusanci mai dauke da ƙwayar cutar, kuma zai bai wa jami'an kiwon lafiya damar dakile yaduwar cutar COVID-19. Yanzu da fadar White House ke ta fama da barkewar cutar COVID-19, buƙatar samar da hanyar faɗakar da jama'a cikin gaggawa ta ƙaru. Abu ne da ake kan gwadawa nan da wani lokaci, amma za a samu bambanci ne da na'urar? Ba mu da masaniya, in ji Jeffrey Kahn, Director John Hopkins Barnard Institute of Bioethics. Wannan fasaha ce da ba a tantance ba, an kaddamar da ita ne a yanayi na gaggawa. Haka za mu gane muna tafiya. A yayin da zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba ke dada karatuwa, masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damarsu wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da sako a jihohin da suka bada damar hakan. A jihar Virginia, mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba, kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. A wata cibiyar kada ƙuri'a a arewacin Virginia da ke wajen Washington, gundumar Columbia, Jama'a sun so mu fitowa tun da sanyin safiya duk da cewa zaben sai nan da wata guda. Layi sai karuwa yake yayin da rana ke dada budewa. Kowa na sanye da takunkumin rufe fuska kuma ana kiyaye bada tazara. Akalla mintuna 45 ne tsawon lokaci da ake jira. Ban yi zaton haka ba, amma layin na ja fiye da yadda nake zato. Ina da aiki yau, amma wannan yafi muhimmanci, saboda haka zan hakura in yi. Fitowar jama'a a zaben na 3 ga watan Nuwamba zai yi yawa sosai. A gundumar Fairfax, shugaban zabe Gary Scott ya ce bai taba ganin layi mai tsawo a cikin shekaru 24 yana aiki ba.
To in an jima kadan, Aisha za ta sake dawowa da ci gaban labaran. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama wata mata 'yar shekaru 25 mai suna Hauwa Habibu da ake kyauta zaton ta kashe 'ya'yanta biyu masu shekaru 6 da 2, ta kuma raunata wata yarinya mai shekaru 10. A cikin hirarsa da manema labarai, kakakin rundunar Abdullahi Kiyawa ya ce ta aikata laifin ne ta hanyar amfani da makami tare da rufe gidan lokacin da ta far musu.
Ranar Asabar 3 ga watan 10, 2020, da misalin karfe 11:30 na safe, mun samu rahoto daga unguwar Diso, ƙaramar hukumar Gwale da ke nan Kano, akan cewa wata mata mai suna Hauwa Habibu, yar kimanin shekaru 26, ta kashe 'ya'yanta guda biyu, wato Irfan Ibrahim ɗan kimanin shekaru 6 da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara 3, sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna Aisha Sadiq yar kimanin shekaru 10, sannan kuma ta gudu. Mun garzaya da gaggawa, mun ɗauke su mun kai su babban asibitin Murtala da ke nan cikin gari, inda likita ya tabbatar mana da cewa 'ya'yan nata guda biyu sun rasu. Ita kuma Aisha aka maida ita babban asibitin Malam Aminu da ke nan cikin gari, inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki. Bayan samun waɗannan bayanai, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Isani PSC Kalamu Wahid ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada, wato Kankace Kwabo, tare da basu umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24, wanda Ubangiji Allah ya ba mu nasara, an kama ta a jiya misalin karfe 10:30 na dare. Yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Isani PSC ya ba da umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke Banfai bangaren kisan kai, domin a fada da bincike don gano dalilin da yasa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika. Da zarar an kammala bincike, ko shakka babu, za a gurfanar da wanda duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai.
A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar, Ibrahim Haruna Aminu, ya ce matar ta fara nuna alamun taɓin hankali kafin faruwar wannan lamarin.
Da safe misalin karfe 9:55 ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta. Nace su waye? Tace mace biyu namiji ɗaya. Nace su waye? Ke da waye a gidan? Tace ita kaɗai ce. Nace ina yaran? Tace ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni. Sai nace Hauwa, ki cigaba da addu'a, saboda ma a washi kafin washegar ranar na so majin kalamanta alamun bata cikin hayyacinta, tana banganu na rashin wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba. Saboda haka sai nace Hauwa, na ce ki addu'a, gani nan kuma zan zo yanzu da an ɗauke ruwa. Saboda haka bayan minti biyar sai ta ƙara kira na, sai ta haɗa ni da yaran. Karamar ta so min magana, ta ce abba ina so a bani bobo. Na ce ke ni umman ki ta ɗauko miki a wardrobe ɗina. Sai babban shi ma ya karɓa, ya ce abba a bani nima. Na ce kai ma a baka. Sai ta kashe. Daga nan na taso na taho mota ta lalace a hanya. Na yi wa aboki nawa ya zo ya ja ni muka kai mota gurin gyara, na ƙara so gida. Na shiga na gaida mahaifina, na shiga gidan na ƙwanƙwasa na ji shiru. So haka da na samu ƙullina na buɗe, shi ne sai na tarar da abin da ya faru, na tarar da yara kwance cikin jini da kuma raguwar guda ɗaya wadda take ita ba ta rasu ba sai sara a jikinta.
A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar, Ibrahim Haruna Aminu, ya ce matar ta fara nuna alamun taɓin hankali kafin faruwar wannan lamari. To Allah ya kyauta, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Dosar filu, 'yan sanda a birnin Minsk, Belarus, sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta 9 a jere. Akalla mutane 100,000 ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi, tunda shugaban wanda ya daɗe akan mulki ya yi ikirarin lashe zaɓe da ake takaddama a kai na 9 ga watan Agusta. Masu zanga-zanga suke fitowa tituna akai-akai, suna neman da ya sauka kuma a saki fursunonin siyasa. Lukashenko ya kafe akan shi ya dashe zaben da tazara mai yawa ta kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Duk da zarge-zargen da ake ta yi a gida da wajen kasar na cewa an tafka magudi a zaben domin ya zarce akan mulki. A ƙarshen makon, Belarus ta soke tantance 'yan jaridun kasashen waje. A makon da ya gabata, kungiyar kasashen Turai wato EU ta kakaba takunkumi akan jami'an Belarus kusan 40 da ake zargin su da sauya sakamakon zaɓe da kuma kame wasu masu zanga-zanga. Babu sunan Lukashenko a cikin jerin sunayen. Fushin jama'a ya ƙaru game da kamen na 'yan zanga-zanga, inda aka kame fiye da 7,500 da ƙaruwar farmaki da 'yan sanda da suke kai musu. An samu gano gawarwaki 7 a gundumar da ke kan iyakar kasashen Faransa da Italiyawa kusa da Nice a jiya Lahadi, bayan da ruwan sama mai yawan gaske ya kwashe gidaje da tituna a cewar jami'an kasashen biyu. 5 daga cikin gawarwakin an same su ne a arewa maso yammacin Italiya, da suka hada da 4 da ruwa ya kwashe zuwa gabar ruwa tsakanin Ventimiglia da Santos Silfrano al Mare kusa da iyakar kasar Faransa. An samu wasu 2 a Faransa, ciki har da wani makiyayi da wasu masu ceto na kasar Italiyawa suka gano. Daya gawar kuma an same ta ne a wata mota da ambaliyar ruwa ya kwashe a ƙauyen St. Martin Vesubi. Wannan shi ya bada adadin na gawarwakin da aka gano bayan ruwan sama mai ƙarfi. 'Yan kwana-kwana na Faransa sun ce mutum 21 ne suka bata, 8 daga ciki a sanadiyar ambaliyar ruwan sama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake harama buɗe makarantu, hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gana da masu ruwa da tsaki don sanin damarar da aka yi, yayin da anata bangaren kungiyar malamai ke nuna damuwar ta kan wannan batu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton.
Ya zuwa yanzu, gwamnatocin jihohi sun bi sahu wajen haraman sake bude makarantu bayan da aka shafe watanni ɗalibai na gida. To wai ko shin ma wani ɗamara makarantun suka yi? Ibrahim Hamada Matukur shi ne shugaban makarantar sakandare ta Aliyu Mustapha College da ke Yola.
Ita gwamnatin jiya ta tura mana umarni kan cewa mu bude makarantu da wasu ka'idoji yadda cutar ba za ta yadu ga ɗalibai ba. Malamai sun shigo da dama na ba su jawabi yadda zai kasance su observing rata na mita 2 tsakaninsu da kuma maganan shirye-shiryen da za yi wa ɗalibai na dai. Wannan na yi mitin da malamai na faɗa musu a ƙasa yaran ɗan fannin science a ba su aji zuwa guda 7, art a ba su guda 7, commercial a ba su guda 3, kowane aji kuma kada ya kasa yara 25, kowane subject head kuma ya tura malamansa a tabbata an yi wa yaran nan revision daga SS1 syllabus na su up to SS3 syllabus a shirya su.
To sai dai kuma yayin da iyaye da ɗalibai ma ke murnan sake bude makarantu, yanzu aka haɗa ka ƙungiyar malamai ta Najeriya NUT ta ce fa ba nan gizo ma ke saka ba, domin kafin sake bude makarantun akwai matakan da ya kamata gwamnatocin jihohi suke ɗauka game da abin da ya shafi malaman da su ma ka iya fadawa hatsarin kamuwa da cutar ta corona. Kwamar Rodin Nathan da ke zama shugaban ƙungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa ya ce su suna maraba da sake bude makarantun, amma kuma akwai hanzarin da ba gudu ba.
Musamman maganar social distancing nan, mun sani ajujuwanmu akwai ajin da yana ɗaukan ɗalibai 150. 150 ya za ka yi? Hatta har aka ce a kawo tape a guda. In an kawo tape an guda, ina za ka ajiye su? A wani aji ma kake da shahar ma kana maganan guji? So za mu buɗe makarantu mu duba wannan maganganun da muke faɗa anya za su iya yiwu? In za su iya yiwu, mu dawo mu sake zauna mu gaya ma junanmu. In ba zai yiwu ba, mu gaya ma junanmu wannan abun fa, gunda mun nemi wani matakai.
Tun kafin wannan lokaci ma dai, sai da hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gana da masu ruwa da tsaki game da matakan da ya kamata ɗauka kafin sake bude makarantu. Dr. Fahad Muhammad na hukumar ta NCDC a wani taron masu ruwa da tsaki a Yola ya ma musanta batun cewa su ne ma ba sa son a sake bude makarantu.
Mun ba su wasu takardu kamar guda 3, abinda ake cewa parental consent form, yaya za a yi iyaye su ba da izinin testin yaran su idan an samu outbreak na corona a makaranta. Na biyu abin da muke cewa surveillance through chat shine wanda muka musu bayani cewa idan aka samu matsala a makaranta ko yaro aka samu da alamomin cutar nan me za a mai, ya za a kai shi a aji shi, wa za a gaya ma, duk wannan communication channels din su ne muka ma gwamnatin Ministry of Education providing su kuma za su koma su yi meeting da malaman su da principals din su da commissioners na education.
Koma da menene fatan waɗannan ɗalibai shine Allah sa a koma aji lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Yau ranar Litinin 5 ga watan Oktoba, kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar malaman makaranta, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama malaman saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen ilmantar da al'ummomin duniya. Wakilin sashen Hausa a yammai Sulaiman Umar Barma ya tattauna da mataimakin sakataren kungiyar malaman kwantar ragi Sharif Isuhu don jin halin da ranar ta riske malaman makaranta a jamhuriyar Nijar.
To mun rana ce wadda muke ba mahimmanci sosai. Ini na wannan 5 ga watan Oktoba mun dauke shi ne zamu yin bayani bisa ga abun da ya shafi matsalolin malaman makarantu. A gaba ɗayan mu zamu taru kowa ya kawo nashi salon sabon salo da yake ganin kama ana iya asa aikin nan na malaman makarantu ya ci gaba ko kuma inda akwai matsaloli mu kawo gyaran huska bisa gare su.
Amma kamar ita wannan rana za ta iya bada damar a fahimci ainihin mahimmancin malaman makaranta a zamantakewar al'umma.
Ainihin ta dama wannan rana saboda tuni ne ko karramawa ga malamin makaranta. Shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta hidda wannan ini musamman tabbada shiga malamin makaranta.
A yau cikin wani hali za iya cewa ranar ta 5 ga watan Oktoba ta riske malaman makaranta a nan Nijar.
To ilimi gaba ɗai na ƙasa in ka diba gani ya taɓarɓare. Malaman makarantu kullum koke-koken da suke kawowa watanan a duki alƙawali ba a cika ba. Wani lokaci kuma ma ba a ma duka alƙawali bisa gari. Musamman mu malaman ƴan kwanta ragi babu albashi akan lokaci iri yanda ya dace. Kuma musamman muna da ma abokan aiki wa'anda ba a san iya adadin watan da suke jira a yi musu mizansol da ko in ce a fara biyan su a matsayin su na malaman dindindin suna jira. In ka diba ka gani yau birni da ƙauye duka abin da ake kuka da shi rishin aji inda za a zauna a yi aiki ma musamman babu wannan nagari. In ka diba gani cikin birane kamar nan Yamai da sauransu ambaliyar ruwa ta sa mutane sun zo sun cika ɗakuna aji-aji na kalasoshi ba amma har yanzu ba su sallame su ba balle a ce za a kama aiki irin.
A gaida Sulaiman Umar Barma, masu sauraro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda aka zalunta, tallafawa wajen kwato haƙƙin marayu, yaƙi da cin hanci da rashawa tare da kare 'yancin bil'adama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. A yau shirin zai sauka ne a ƙaramar hukumar Kuje dake cikin ƙananan hukumomi shirin na birnin tarayya Abuja, inda wasu 'yan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunansu da rike sojoji inda ba ba su damar kwashe kayansu ba. Shagunan da ya na tashar Wowo ne, wato Wowo Park, da 'yan kasuwa suka ce an sayar musu wajen tun shekarar 2001, inda suka gina shaguna da ɗakunan cin abinci da gidan wanka da bahaya. Shugaban 'yan kasuwar Alhaji Abubakar Baturi Zaria ya ce sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda ƙaramar hukumar ke muradi, amma sam hakan bai yi ba. Duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan, amma ina sai da aka murƙushe wajen kasuwancin nasu, kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
Sunana Alhaji Baturi Abubakar Zaria, wanda nike zaune a nan Kuje, Abuja, Najeriya.
Alhaji Abubakar Baturi, yi mana bayanin ƙorafin da kuke da shi na rushe-rushe da aka yi a nan Kuje da a wajenku abin da aka yi ba daidai ba ne. Yi mana ƙarin bayani a kai cikin wannan shiri na ciki da gaskiya.
Abin da ya faru, Alhaji Nasiru, muna a cikin Wowo Park ne, terminal tasha ne na Wowo Park. na nan kuje area kansu. Aka rarraba shaguna, allocation aka ba 'yan siyasa da 'yan kasa muka siya a wurinsu. Muka gina yau shekara 19 kenan da ginawa. Bayan mun gina muna amfani da shi mun ba da haya wasu kuma na amfani da shi kamar yadda na gaya muka shekara 19 kenan da gina shaguna. Muna zaune lafiya kawai kwatsam sai ga area council na Kuji sun kira mu cewa suna son wannan shagunan a hannunmu za mu tashi. Muka ce musu a mu ba za mu tashi, wasu suka ce suna so su gyara shi ne zaman zamani. Muka ce musu to tunda kuna so a gyara zaman zamani ne mu ma mun yadda wannan ginin da muka yi wurin ku ko kuka ba mu hoton ginin muka siya a wurin ku. To ku sake ba mu ginin yadda duk kuke so a yi shi ko da me kuke so a gina ku ba mu designing za mu siya mu gina kamar yadda kuke so.
Yi mana bayanin shin da aka ba ku wannan damar wato ina jin wajajen shekara ta 2001 ne kenan tunda ka ce.
Haka
shekaru 19 ne zuwa yanzu.
Shi kuma 19 haka ma allocation ne ke.
Menene kuka gina a wajen da aka ba ku wadannan filayen?
Mun gina kwana tasu ne. Mun gina shaguna ne saboda wurin tasha ne ana buƙatar shaguna na masu sai da spare part da wurin cin abinci da gidan wanka. Abubuwan da aka raba a wurin kenan muka siya muka gina.
To shin kun kai kamar mutum nawa ne kuka yi wadannan gine-ginen a wajen?
Mun kai mutum 180 don shagunan 183.
Wato kusan kowa yana mallakar shago ɗaya kenan.
Akwai wanda ke nan mallakan biyu akwai mai uku iyakan shi kenan bai wuce haka ba.
To yi mana bayani sai me ya faru bayan waɗannan tsawon shekaru?
To a cikin tsawon shekarun nan wannan shekaran da muke cewa ashe su sun samu developer ne zai ba su abin da suka yi alkawari zai ba su. Su su karɓi wurin su bashi muka ce musu nan tasha ne kuma shikenan tasha kuje area council nan cikin kuje wannan tasha ne kawai suke di. Idan aka karɓa aka ce amai da shi plaza ba inda za a saki samun wuri a tasha saboda aka koyi hakora ku bar mu da shagunan nan muna cin abinci da su. Suka ce a su dole ne sai mun tashi. To tunda ba za mu yi faɗa da gwamnati ba muka taru muka yi meeting da mambobi muka ce ba za mu iya ja da gwamnati ba. Tunda sun matsa su sai shagunan su biya mu mu tashi. Wannan mitin an yi shi a gaban DPO da SSS da DSS a Kuje area council din. Shi da developer ya ce shi baya da kuɗi sai dai an rusa shaguna bayan wata shida sannan ya biya. Suka matsa cewa dole mu tashi a ƙarke dai.
Wato wannan bayanin Alhaji Abubakar abinda nake so na gane ya nuna ita ƙaramar hukumar Kuje ita take ta haɗa kai da wani mai injini kenan irin na zamani ko wani samfurin daban. Take son wannan wajen domin ta yi wani sabon gini.
Yawa ce wani sabon gini. Domin sun ji daɗin haka don su mana kasuwa. Kasuwan garin haka suka rushe mun shago 52 har yanzu ko kuma ba su bani ba.
Wannan ya nuna idan kafin ma mu ci gaba idan da sun rushe wannan wajen aka sake ginin ku za a sake bawa shagunan ne ko kuma shi kenan maganar ta mutu a nan.
A maganar ta mutu domin ga kasuwa da na gaya maka an rushe ai sun riga sun sayar ma kuma mutane. Za su tsula kuɗi kuma ya zama sai ka zo ka siya ya fi ƙarfin da muke wurin.
To yi mana bayani ka ce kun yi zama gaban jami'an tsaro saboda
a yi zama a gaban jami'an tsaro ranar 28 ga watan uku. Shi ne muka yi zama na ƙarke cewa tunda da mu ba mu san rigima ku sai shagunan ku biya yau gobe za mu tashi. Aka yi dai Hausa ma aka sauko aka yi dai cewa mu mu kawo masu ma shaguna kima masu lasin su ma za su kawo. Shi ma developer din zai kawo. Muka zo muka yi abinda aka caje mu naira 660 domin kowane shago kwara ɗaya 5,000 ne aka biya wannan baluwa. Muka haɗa muka kai sun karɓa ba su kira mu cewa mu zo ko za a tattauna farashi ba ba su ce za a yi komi ba sai suka fara yanke shawaran kawai tunda developer din ya ce baya da kuɗi sai in an rushe ne banki za su ba su kuɗi. To su dai suna son area council da yadda za a yi su rushe shagunan nan su ba su fili za su cika musu alkawari. Kawai mu abinda muka ji sai mitin na ran da suka yi ran 23 ga watan 5 cewa ran 30 ga wata za su rushe. To da Allah sa muka ji shi ne sai muka yi sauri muka je kotu muka shigar da ƙara. Mun shiga so ɗaya na biyu muka roƙe su cewa muna jin tsoro za su rushe a ba da court order. Shine kuma high court judge number 30 na Kwali suka ba mu court order cewa kar a tafi kowa komi kowa tsaya inda yake tsayin shari'a. ka ji abin da ya faru ke.
Daga nan ko me ya sake faruwa yanzu ana ci gaba da shari'a ne ko akwai wani abu sabo da ya faru?
Yanzu da aka ba da court order aka ce ba za mu koma ranar 20 saboda su alƙalan za su tafi hutu. Sai ya ba mu court order cewa kowa tsaya inda yake. Da court order din a hannunmu an kai bayan lawyer su na wurin amma lawyer mai sake rubuta ma chairman din cewa wurin nan akwai court order. Turan 16 ga wata odin ya cika wata daidai karfe 2 na dare kawai abinda muka ji mun fara jin demolition ne.
To shi aka zo aka fara rushe shagunan.
Shagunan da karfe 2 daidai na dare suka fara rushe shagunan sun zo da sojoji domin sun tambaye DCO na kuje ba su yan sanda ce akwai court order. Sun je wajen civil defense sun ce akwai court order domin duk mun ba su kofin court order din. To sai je zo da sojoji su suka tsaya suka kare lafiyansu har aka rushe karfe 2 daidai suka fara na dare.
Shin a lokacin da suke rushe nan duk kayan mutane suna cikin shagunan ko dama an kwashe kayan?
A'a, dama ai mun dogara da cewa tun daga court order ba matsala kayan kowa na ciki don ba a sanar da kowa ba da muka zo ga sababbin batir nan an tattaka su ga television nan. Ni shag office ina komi ban cire ba da computer na da kuje komi nawa an nike shi. Haka suka nike shagunan nan gaba daya guda 100 da wani abu. Wata mata yanzu da muke magana da kai tana zuwa ta ga shagon ta faɗi tana ne yanzu a specialist ta samu kurlai.
To in haka ne Alhaji Abubakar mai makomar wannan umarni na kotu kenan na dakatar da rushe shagunan nan ko kuma a tsaya haka sai an gama shari'a?
Shi ya nuna cewa ai ya fi ƙarfin doka tunda shi ne chairman na kuje kuma an gaya mashi ya ce ba abin da zai faru shi ne executive a kuje ba abin da zai faru din ya yi kuma ya yi kuma har yanzu da ya yi tunanin cewa a ya yi wani abu wanda bai kamata ba.
Waye ne shugaban ƙaramar hukumar nan na kuje yanzu?
Sunan shi Alhaji Abdullahi Suleiman Sabo.
Zuwa hada wannan shiri na farko hakar mu ta neman shugaban karamar hukumar kuje Abdullahi Suleiman Sabo bata cimma ruwa ba duk da sako da muka tura a layinsa na salula. Ganin haka yasa muka tuntuɓi ofishin director Raya Birane na babban birnin tarayya Abuja Muktar Galadima wanda shine ke kula da lamarin rushe-rushe kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku martanin da ya bayar. Za kuma mu ci gaba da tuntuɓar shugaban na karamar hukumar kuje sai a biyo mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamali Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To Sarfilu, bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi cewa yana samun dadadan rahotanni daga likitocinsa, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin COVID-19. Jim Kadanko, shugaban kasan ya fice daga asibitin sojoji na Walter Reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a buɗaɗɗiyar mota yana daga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin. Watanni fiye da 6 tun barkewar annobar COVID-19, wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. A yayin da zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba ke daɗa ƙaratowa, masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damarsu wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da saƙo a jihohin da suka ba da damar hakan. A jihar Virginia, mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. 'Yan sanda a birnin Minsk, Belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta 9 a jere. Akalla mutane 100,000 ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi.
Masu raro, anan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Tisle ta yi gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau.
Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.